Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa a wannan rana ta Juma'a a cikin wani sabon shirin na daga malamanmu. Ishin da mukan kasancewa tare da malamin namu wato Sheikh Dr. Yusuf Ali, babban limamin masallacin Juma'a dake unguwar gidan maza a yankin karamar hukumar Kumbotso, inda mukan dauko al'amura daban-daban da suka shafi rayuwar al'ummar musulmi a yau da gobe. Duka dai da fatan waɗanda suke na gyara, Allah subhanahu wataala ya bamu ikon gyara, waɗanda suke na daidai kuma Allah subhanahu wataala ya bamu ikon dorewa kai. Karmakalla a madadin masu sauraron mu, mun ne maka barka da zuwa a wannan mako.
To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka abinda ya zama ya kamata ko ma ce wajibi ga kowane mai gida ko kuma kowane mutum wato ya kasance lokacin da zai fita daga gida, wato wayannan wayansu adabu ne, wayansu kisaloli ko wayansu halulluka ne irin na magabata, wanda kuma sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam a fahimtar wato magabata da dukkan waɗanda ya kasance suke bin addinin musulunci sau da ƙafa, cewa idan mutum ya zo zai fita daga gida, da farko tukunna ya kulla wata yarjejeniya tsakaninsa da Allah subhanahu wataala, cewa fitan nan da zan yi na yi niyya tsakanina da Allah, duk wani wanda zai cuce ni ko ya cuce ni daga cikin musulmi na yafe masa. To saboda idan ya fita, to fa duk wani abu kuma da aka yi masa ba zai ce komai da mun ya ce ya yafe, musamman fita zuwa kasuwa ko zuwa wajen sana'a, wanda gurare ne waɗanda suke da hayaniya iri-iri da faɗin in faɗa. To idan mutum dama tsakaninsa da Allah ya yi wannan, to shi kenan duk wani abu da za a yi ba zai damu ba, ba zai ji haushi, tun da daman can ya yafe. Saboda haka ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzu ɗayanku zai kasa wato ya irin abin da wani mutumin da ana ce da shi Abu Ramza, wanda ya kasance shi kullun kafin ya fita, idan ya zo zai fita, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi mutum ne ya kasance wanda ya wanzu kafin ku. Idan ya zo zai fita daga cikin gidansa yakan ce Allahumma inni tasaddaqtu bi irdi al-muslimin, Allah ta'ala na yi sadaka da mutunci na ga musulmi gaba daya. Saboda haka wanda ya ci mutuncinsa ko wanda ya zage shi ba zai mayar da komai ba. Shi Annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake umarni, yake kwadaitarwa ayi koyi da wannan. Ko da yaushe hikima wani abu ne na mumini wanda ya bata, ya kan mutane su fahimci wannan. Duk wani abu wanda ya zo daga na alheri daga wani, karka ce ai wane ne, a mutukar alheri ne ka karbe shi. Kuma duk wani abu da ya zo na alheri ko kaga wani mutum yana aikata alheri, to ka zauna tare da shi kaman yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wattabi sabila man anaba ilayhi. Duk wanda kaga ya koma ga Allah, ya zama mutumin Allah ne, ya zama mai tsoron Allah ne, ya zama mai gaskiya ne, to ka zama tare da shi. Wannan mutum gashi ba wani annabi bane, kuma ba wai ayar Qur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jaba wanda Allah ya umarce shi ko mala'ika Jibril ya umarce shi, ba wani hadisi bane, kawai yana jawo hankalin musulmi akan su koyi da wannan bawon Allah saboda abin da yake dinnan yayi daidai da koyarwar musulunci. To saboda haka idan mutum yazo zai fita ana so yayi alwala kai sallah ko da raka'a biyu ce kafin ka fita. Wani hadisin yana cewa babu abin da mutum zai bari a gidansa wanda ya fi sallah raka'a biyu kafin ya fita, ko sannan ya roki Allah subhanahu wata'ala zaman lafiya da kuɓuta daga dukkan wani abin ƙi a sanda ya fita. Saboda bai sani ba me Allah zai hukunta din in ya fita. To amma idan yayi wannan damarar shikenan ya fawwala komai ga Allah subhanahu wata'ala. Don saboda wanda zai fita zuwa neman abinci kaman fa wanda ya fita ne zuwa fagen fama na yaki ba su da bambanci. Wannan yana yaki ne kokarin ɗaukaka addinin musulunci, ko a kashe shi ko ya kashe ko ya shahada. Wannan kuma ya fita neman abinci shi ma idan yadda zai zo ya kare mutuncinsa ya ciyar da iyalansa ya yi irin abubuwa da za su taimaka masa a rayuwarsa da kuma ibadarsa. Ko ya samu ko ya rasa, saboda haka daidai suke. Saboda haka aka ce ya kamata mutum idan zai fita ya yi garkuwa wato da tsoron Allah, yi garkuwa da Allah subhanahu wata'ala da dogaro gare shi don saboda ya kare kansa daga makamai na abokan gaba. Ai Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a Ali Imran ayatu 101 cewa waman ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim, wanda duk yayi garkuwa ya katangu da Allah subhanahu wata'ala to wannan babu shakka an shiryar da shi zuwa tafarki wanda yake zance madaidaici, wanda babu yadda za a yi kuskure a fitarsa, babu yadda za a yi kuma a yi masa kuskure a fitarsa. Abu na uku kuma ya kamata idan mutum zai fita daga inda yake, daga gidanka za ka fita, daga wani guri ne da ka samu kanka yanzu za ka fita kuma waje, to ya baiwa Allah ajiyar iyalansa da wannan gurin zaman nasa da dukkan abin da yake ciki, dabbobi ne, kuɗi ne, tufofi ne, kayayyaki ne na kadara ko menene, yace Allah na baka ajiya. Shi ku Allah subhanahu wataala in an bashi ajiya ba gara ba zago kamar yadda dama Hausa suke faɗa, sai Allah ya kare masa wannan abin har ya je ya dawo ya same shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan faɗa in zai fita yakan ce Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahl, Allah kai ne abokin tafiyata a wannan fita a wannan tafiyar, kuma kai ne har yanzu wanda za ka mai matsayina a cikin iyalaina, ka zama mai kare su, ka zama mai kula da su a sanda bana nan. To idan har ya kasance mutum ya ba da ajiyar ko menene ga Allah subhanahu wata'ala, to lallai ne kuwa zai dawo ya samu wannan abin, ya samu iyalansa, ya samu komai nasa kamar yadda yake so, kamar yadda su ma suke so, ya zo ya same su cikin farin ciki, kuma shi ma ya zo musu a cikin farin ciki. Aka ce wani mutum ya taɓa yin tafiya matarsa tana da ciki, to kafin ya tafi to sai ya ce to Allah na bar maka ajiyar abin da ke cikin wannan mata, shi yana tausayin dan jinjiri. Wani kisa ce wacce malamai da yawan gaske sun kawo ta inda yake Allahumma inni astaudi'uka ma fi batniha na baka ajir abin da ke cikin ta to da ya tafi sai matan nan ta mutu kafin ya dawo tana da cikin kuma aka ji aka binne ta ita da cikin lokacin da ya dawo daga tafiyar sa ya tambaye ta sai aka ce ai ta mutu tare da cikin ta da dare yayi ya fita makabarta sai ya gano haske yayi ta bin wannan haske yayi ta bin wannan haske har zuwa kabarin matarsa sai aka tona kabarin sai ga yaro lafiyayye yana shan nonon matar ta mutu an binne ta amma Allah bai dubar da ita ba bai busar da ita ba ga nonanta da ruwa yaro yana sha bai mutu ba ta haihu ba tare da wata ungozo ma ba saboda me saboda wancan lafazi da mutumin ne san da zai fita daga gidansa da yace Allahumma inni astaudi'uka ma fi badan ya Allah na baka ajira abin da yake cikin ta saboda kai ya tsaya yana mamaki ta mutu ga yaro yana shan nono to bai gama mamakin sai ya ji murya tana cewa ya kai wannan mutum ai ka ba mu ajiyar dan ta ne saboda ka zo ka same shi da ita ma ka hada ka ba mu ajiyar ta da to da haka zaka zo ka same su wani kuma kaunin an ce da ya dawo ne an zo a nemi ta'aziyya da darsi ya gano haske sai ce wancan hasken ba aka ce ai hasken matarka ne da ta mutu tunda ta mutu haka muke gano hasken nan na dare to shine aka tashi aka tona din wani kuma suna tafiya irin tafiya irin tada da ake tafiya aikin hajji sai matar ya zama naƙuda ta kama ta ta haihu sai aka ga wahala za ta yawa ga tafiyar kafa ga wahala saboda haka sai ya ɗauki jaririn nan ya samu wani kogon bishiya kawai sai ya cusa ɗa ya ce Allah ga shi nan na bar maka ajiya to tafiya ce wasu ake da man zango-zango in an zo wannan zango a zauna a sha ruwa a huta a tashi a je wancan zango suna dawowa sai suka sauka a wannan zangon suna cikin cin abin sai ya tuno da haiku wannan shi ne gurin da wannan ta haihu har muka aje ɗin ba mu je mu gani suna zuwa sai suka samu ɗan lafiyayye da kiba yana shan nono ta ɗan yatsansa wato ta babban ɗan yatsansa duk irin wannan malamai sun sha kawo a cikin littattafansu da dan jawo hankalin mutane su riƙa baiwa Allah subhanahu wataala ajiyar abin da suka mallaka su riƙa baiwa Allah subhanahu wataala ajiyar addinin iyalansu da imaninsu da gaskiyarsu har ka je ka dawo ba za ka samu cewa wanda ya yi rashin gaskiya ko wanda ya ci amana ko kuma wanda ya saba wa Allah ba in ka ce Allah na baka wannan hadisi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama na baka ajiyar amanarsu da addini waka wati ma umurahu to in ka faɗa haka za ka je ka dawo ka samu gidanka yadda ka bashi sai dai karuwa kuma ka zo ka samu mutanen suna nan kuma suna nan akan dukon gaskiya akan amana da kuma tafiyar da al'amuransu komai daidai wa daida to sannan abu na hudu kuma ana so idan mutum zai fita ya ce bismillah tawakkaltu ala la hawla wala quwwata illa billah ana so ayi wannan bismillah tawakkaltu ala la hawla wala quwwata illa billah wannan shine abu kaman na hudu kenan abinda kace cewa wannan fitar da zan yi na fita da sunan Allah kuma na dogara da Allah babu wani tsinyi ko wata dabara idan dai ba Allah ba, ni bazan iya kaina komai ba na alheri, haka bazan iya ijewa kaina wato wani abu wanda ya kasance na sharri ko niki ba. To kana fadar haka, sai duk shedanu wanda duk suka wasa kansu suka yi shiri akan cewa su haddasa maka abubuwan ki, su haddasa maka fitintunu, su haddasa maka abubuwa irin na wanda kila a lafiyarka ko hadari ne ko wani abu, to duk sai su dare. Sai yaya za mu yi dan ku, saboda suna fada kawai sai su ga mala'iku kuma sun zo, suna ganin mala'iku to sai su gudu. To saboda ka, sai Allah ta'ala ya baka mala'iku su zama su ne bodyguard ɗinka, su ne masu gadinka har mutum ya je ya dawo. Abubuwa na biyar kuma shine, mu yi wa a halin da kake tafiya ka ga wani abu da ya kamata ka hana, lalle in ka ga abin da yake bukatar a hana ka hana, in ka ga wani abu da yake bukatar ka yi ba da umarni ka ce a yi ka bayar, mutukar cewa wannan ba zai jawo wani abu da zai cuce ka kuma a jikinka ko a dukiyarka ko a mutuncinka ko a lafiyarka ba. Wannan shine ka'idar wa'azi, in za ka yi al'amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, to lalle ka tabbatar cewa kuma wannan kuma ba zai jawo wani munkarin da yafi wannan da kake nema ka hana ba. Mu kasance za ka hana mutane ka ce kar su yi kaza, kuma za su zo su yi ma duka ka tabbatar ko za su ci mutuncinka, to kar ka yi wannan umarni da kyakkyawan aiki da hanyar da mummuna ya faɗi da kanka, sai dai kawai ka ci gaba da kin wannan abin kawai. Saboda haka, amma in mutum ya kasance ba wani abu da zai same daga cikin irin waɗannan, to yana da cikin waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su dama ta su yi kira da kyakkyawa kuma su yi hanyar da muna, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa a cikin suratul Hajj aya ta 41, allazina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar wa la aqibatul umur. Sune waɗanda idan muka tabbatar da su a bayan ƙasa, sai su tsayar da sallah kuma su ba da zakka, su riƙa yin umarni da kyakkyawan aiki, suna hani da mummunan aiki, wanda gaba ɗaya duk al'amura ƙarshen su ga Allah subhanahu wataala ake komawa, shine zai fayyace daidai da abin da aka yi ba daidai ba. Kenan wannan wai ba sai wanda ya kasance akwai wata ragamar mulki a hannunsa ba, ba sai wani wanda ya kasance yake da wani matsayi ba, ba sai shugaban ƙasa ko gwamna ko chairman ko NCM majalisa ba. Wannan in dai ya kasance ka tabbatar in kai kira da kyakkyawan aiki, kai hanyar da mummuna, ba za a ci mutuncinka ba, ba za a taɓa lafiyar ko dukiyarka, to a sannan kana da cikin waɗanda Allah ya tabbatar a bayan ƙasa ya ba su dama. Saboda haka, sai dai idan ya zama aka sun haka kamar yadda muka faɗa, wani abu zai same ka ko kana zaton, ko da zato ne kake ganin cewa idan ne kiran nan ga kyakkyawan aiki ne hanyar da muna mai yiwa, ina jin lallai wani abu yana iya samuna, to ana sai ka bari. Wannan ya kamata masu kira adda'iyat, waɗanda suke kira zuwa ga addini, masu wa'azi da kuma ma'aikata na kafofin yaɗa labarai kamar radio, kamar talabijin, sauran hanyoyi na sadarwa, su yi la'akari da irin wannan. Za ga abin mummuna ne ana aikata shi, amma maiwa idan ka ce a bari, to fa za ka san ku ka ce a bari ɗin, to irin wani to sai ka ƙyale, tunda a yi matakan uku ne, ko ka ce a bari a aikace, ko ka ce a bari da baka, ko kuma ka kishi a zuci. To aka irin wannan to sai ka ki abin a zuci, shi ma wannan abin da kai daidai ne. Abin shi da kuma shine ya kasance idan ka fito ya kasance tafiyarka ta zama a cikin nutsuwa kuma a hankali, ba wani fago fago ba, ba wata takama ba, ba jiji da kai da daga kai ba, a ka tafi a nitse da ganin ka an san wannan nitsatse ne mai hankali ne. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi masu irin wannan halin, yana cewa ibadur rahman allazina yamshuna al-ardha hawlan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Bayin Allah, mukusanta Allah su ne waɗanda suke tafiya a hankali ba da girman kai ba a bayan ƙasa kuma da nutsuwa. Idan wawaye suka nemi su cutar da su ko su zage su ko su aibata su, ba sa ce da su komai sai dai aminci, aminci ta fita gare su. Wato su ne kamar yadda mawaƙa suke faɗa wajen yabon waɗansu, cewa idan aka jefe su da dutse su sai su jefin mutum da kuma curin fura. Da dutse da fura idan ba taɓawa kai ba, wani lokacin ba za ka iya gane meye, wanne ne dutsen, wanne ne furar ba. To su kuma in aka jefe su da wato baki sai su mayar da fari, aka zage su sai su yi mutum addu'a, amincin Allah ya tabbata a gare ka. In aka munana su sai su kyautata wa mutum, haka Allah ta'ala ya faɗa a suratul Furqan aya ta 63. Kuma wannan ba wai ya tsaya wai a tafiya kawai ba, super bayin Allah ko amini ne, ko aiki suke, ko a zaune suke, ko a kasuwa suke, ko a gona suke, ko a wajen sana'a suke, ko a ofis suke, haka suke cikin nutsuwa. Kuma sannan duk wanda ya zo zai musu wauta, zai musu jahilci, sai su gaya masa kyakkyawar magana. Wannan shi ne halin mutanen kirki. Kuma kar mutum ya kasance ya manta da ambaton Allah a kasuwarsa, a sanda yake tafiya kasuwa, ko a sanda yake tafiya wajen aikinsa, ko a sanda yake tafiyar da aikin nasa, ko sanda yake yin nomansa, ko sanda yake yin suɗinsa, ko sanda yake sassakarsa ko kilarsa, ko sanda yake aikinsa na liburanci, ko sanda yake kan teburinsa, ko shugaban ƙasa ne, ko gwamna shi ne, ko ciyaman, ko wane ne, ko minista, ko kar ya manta da zikirin Allah subhanahu wata'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me zikiri a kasuwa ko a cikin jama'a kamar fa mai rai ne da matattu. Kai ka ce waɗanda ba sa yi matattu ne a gurin Allah, wanda yake zikin shi kuma mai rai ne. Wannan hadisi ne wanda shi Imam Suyuti fitar da shi da lafazin zakirul lafi suki lahu bi kulli sha'ara nurin yawma yalqalla, mai ambaton Allah a kasuwa to zai kasance ranar da zai gamu da Allah zai zama kowane gashin da ke jikinsa haske ne. Kuma wani bangare ne na hadisi wanda shi Imam Suyuti ya danganta da Imam Baihaqi a cikin Shu'abul Iman, kuma hadisi na Ibn Umar, kuma ana iya duba Jam'ul Jawami na Imam Suyuti kenan, juz'i na ta shafi na 525. In mun je kuma abu na takwas shine kar ya kasance saye da sayarwa. Don saboda masu saye da sayarwa sun fi sauran al'umma wato yawa, masu saye da sayarwa su ake fara. Kar ya kasance kana cikin aikinka, ko kana cikin tsirarka, ko kana cikin noma, ko kana sana'a, ko kana aiki, ko ana majalisa, ko ana menene, lallai da kaji an kira sallah kai musuni to ka bar wannan abin da baki daya ka tafi zuwa sallah. Don saboda sallah Allah ta'ala ya wajabta ta akan mumine a lokacinta, kuma jam'i idan da hali. Don saboda idan mutum ya kasance ya walakanta sallah, an kira sallah ya ci gaba da aikinsa, to istawjaba muqtal ko maqatallahi wato ya wajabta wa kansa fishin Allah Allah zai yi fishi da shi kuma zai dauke albarka a wannan abin da yake nema ya kamata ƴan uwa musulmi su tsaya su yi tunani game da wannan wato hadisi cewa idan aka yi kira sallah sai ka zabi son zuciyarka na ci gaba da wannan aikin da kake yi to Allah zai fishi da kai shi ko Allah idan yi fishi da mutum da bawansa to wannan fa azaba zai masa na biyu kuma sai Allah ya yi mu'amala da kai mu'amala ta wato ta inda ka kidin wato kamar abin da shi wato nakiru kasadi yana so waye samu dukiya ne yana so ya samu abinci yana so to sai Allah to sai ya dauke albarka ga wannan abin ga abin da kake nema a sana'ar taka aikin naka albashin naka wannan zamani kike kike da mutanen da suke yin ƙara akan cewa gashi suna samu amma ko sai su rasa abin da suke da kuɗin gashi suna samu amma kuma ga bashi a kansu gashi niki an yi babu shakka an samu riba dan kowane abu ba sai da shi aka yadda aka sayo ba amma idan aka zo aka kirga sai a gama har faduwa akai to fifita son zuciyarka akan abin da Allah yake so saboda ka sai Allah ya dauke albarkar wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama idan yana cikin gida yana jin kiran sallah to komai shi ya watsar da shi kenan alwala zai ga tawo masallaci kuma har yanzu kuma ya kamata mutum ya rika jin kunya kar Allah ya ganshi wato ya fi zaɓar son zuciyarsa shi Allah ga abin da yake so yayi a yanzu amma shi kuma sai ya zaɓi son zuciyarsa yake yin abin da Allah din ya ce kar ka yadda a san da Allah yake son ganin ka guri ya zama baka guri yana so ya ganka a gabansa lokacin sallah to kare ne me ka bai ganka ba daga cikin magabata an samu wanda zai kasance makeri ne ko kafinta ne ya daga guduma zai buga wa kusa ko zai buga wa karfe kafin ya buga ya ji an kira sallah to haka zai jefar da gudumar ta baya ba zai shi tuto bari in buga a'a tun da na daga a'a sam saboda idan ya zo ya buga karfen ko ya zo ya buga gudumar to kenan ya zaɓi son zuciyarsa akan abin da Allah yake so saboda haka ya kamata ko da yaushe mutum ya rika tuna da ya ji kiran sallah to sai ka tuna wannan aya wacce Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul ahqaf aya ta 31 ya qaumana ajibu da'iyallah ya mutanenmu ku amsa kiran Allah malamin usul sun san cewa lafazi ake aiki da shi ba wai dalilin da lafazin ya sauka ba an san cewa hikaya ce da aljanu suka fada wa mutanen su ya qaumana ajibu da'iyallah Allah ta'ala kuma ya tabbatar da hakan a cikin alqurani to wannan lafazin ai Allah ne ya fade shi so duk sanda aka ce an kira sallah sai ya amsa kiran sallah sai ya amsa kiran Allah na shida kuma shine ɗan kasuwa a guji rantsuwa da kuma kambama kadara abin sayarwa a riƙa yin rantsuwa alhalin kuma abin da aka rantse ba haka yake ba a rantse ga haka aka so shi ba haka aka so ba a rantse nan na ƙasa ka zane ba haka ba ne a rantse irin waɗannan rantsuwar a rantse akan cewa an taya kaza ma na hana kuma ya rantse akan haka a guji kambamawa ana ƙara ƙawatawa da baka na abin sayarwar ayi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya tafi Fatawci da shi da Maisara kasar Sham har aka je aka dawo bai taba rantsuwa akan abu ba bai kuma taba ƙawata wannan abu ya fadi super safiyar da yadda yake ba aka samu ribar da ba a taba samu ba aka samu albarkar da ba a taba samu tunda yake wannan cinikin shine ya jawo duk wayannan alkhairan ya jawo auren Nana Khadija shine ya jawo haihuwar waɗannan zuriyoyi irin suna na Fatima irin su Al-Hassan da Husaini irin su Ruqayya irin su Zainab da sauran ƴaƴa da kuma irin alkhairan da ya kasance suka biyo baya saboda ka a daina irin wayannan rantsan da yin ƙarya dan saboda a yaudari abokin ciniki customer saboda akwai narko mai tsananin gaske daga Annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo wanda an ce ya ce at-tijaru humul fujjaru yan kasuwa su ne fajirai humul fujjar lafi sijin cikin wutar sijin za a sa su in kaga ɗan kasuwar da bai shiga wannan wuta ba illa man barra wa sadaqa sai wanda ya kyautata a saye da sayarwarsa a mu'amalarsa da abokan cinikinsa kuma ya yi gaskiya to wannan shine zai kauce wannan azaba da irin wannan narko abu na goma shine ya kauce giba cin nama yi da wani dudu wayannan mutum zai fita zai ci karo da irin waɗannan abubuwa to wannan a kodayaushe ko a halin tafiya ne ko a gida ne ko a ina ne lallai lallai mutum ya guji yin giba wanda shi ma wannan abu ne mai zaman kansa kuma ya kamata mutane su riƙa tuna abin da Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul hujurati wato aya ta 12 wala yaka tabba'alukun ba'aza ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahama fi majitan fakarihitum kada ku riƙa cin naman junanku kada ku riƙa yi da junanku shin ɗayanku yana so ya ci naman ɗan uwansa naman ɗan uwa kuma shi naman ɗan uwan ba wai yana da laiba matacce ya zama gawa ɗan uwanka musulmi ya mutu ya zama gawa za ka so ka riƙa yankan naman sa ɗanye kana ci to idan za ka ji ƙyamar wannan to ka daina cin ka daina yi da shi duk wanda kake da shi to tankar kana cin naman sa ne ɗanye bayan ya mutu Allah ta'ala ya nuna wannan ba wani sahabo da ya kwatanta muninsa da ƙyamarsa kaman wannan kuma a gane cewa wai ba meyi da wani shi ke da wannan zunubi a'a wanda ma yake ji wanda ake gayawa ake aibata wani ko game da siffarsa ko game da sana'arsa ko game da yadda yake magana ko game da yadda yake tafiyar da harkokinsa to kai da kake sauraro har da kai saboda ka wajibi ne ka hana shi duk wanda ya zo yake gaya maka yake aibata wani abu ga to hana shi idan ka hana bai daina ba to tashi kar kunyar halitta ta sa ka saba ko mai halitta ka ce ai kana jin kunya ba za ka hana shi ba to a wannan lokacin ai ka saba wa ubangijinka subhanahu wa ta'ala sai ka zaba ka dada dawa halitta ka saba wa ubangijinka shine ka zaba saboda wajibi ne idan wani ya zo yana yi maka maganar wani ka hana shi in ya ki ka tashi saboda mai saboda wallahu wa rasuluhu a haƙƙu an yi rudu Allah da manzansa su suka fi cancanta a nemi yadda su ba wani halitta ba kamar yadda yazo a surar Tauba aya ta 62 kuma ai yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ya ce cin nama ko giba yi da wani zunubin sa da munin sa a gurin Allah ya fi zina sau 36 a musulunci. Wasu malamai sun bangano akan wannan hadisi amma dai ana kawo shi ne ta wajen tsoratarwa wani malami yana fada cewa Abul Hasan Al-Shazili yana cewa abubuwa guda hudu in dai har aka ce musulmi mumini ya rabu da su to wannan ka rabu da shi kai watsi da shi ko da ya fi kowa ilimi a duniya. Wato shi ne nesatar azzalimai, nesatar alzawatu, mutum ya zama nesa da azzalimai ya kuma zaɓi zama da mutanen kirki salihai ya kuma riƙa taimakawa gajeyu ya kuma zama mai tsaye da sallolin nan guda biyar a cikin jami'i. Fi malamai suke cewa wannan abin da ya faɗa yana da kyau ƙwarai da gaske don saboda nesatar azzalimai to mutum zai zama addininsa ya zama singil babu abin da zai shafi addininsa ko ya fata addininsa. Saboda abota da zalimi takan bice hasken imani to sai a nesata su ne yakan kasance akan samu kira. Saboda Allah ta'ala ai cewa ya wala tarkun ilin yin zalim fatan masa kumna sota hudin aya ta 113 karku karkata zuwa azzalimai sai wuta ta taba ku karkata ma zuwa wai ba ku yi zalincin su zama da su kawai saboda an ce zama da madaukin kanwa shi ne ke kawo farin kai. Da aka ci kuma ya zaɓi mutanen kirki a al'akira wanda su maganar duniya ba a gabansu take ba izuwa yana tare da waliyan Allah salihai waɗanda ya kasance suke yin aiki na gari kuma ya riƙa ƙoƙarin koyar da cirowa irin halayensu da cirowa irin maganganunsu don ya yi guzuri da su ya samu ƙarfi da su a lokacin da al'amura suka gurɓace masa sai ya kasance irin falalarsu da irin rahamarsu ya zama tana nasassa shi ma kuma sai albarkarsu ta riƙa bayyana a gare shi ko da mutane su zama suna zama da mutanen kirki sai halayensu ishafe su. Ana kwatantawa da mai sai da turare in kana zama da mutumin kirki ko baka aiki irin nasa to sai ga albarkarsa ta shafe su kamar irin yadda ya zo a ingantaccen hadisi na Zulbi bin Hubaysh a lokacin da wani balaramin ƙauye ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama a inda ya mar kira irin yadda ake kira irin na mahaguzanci Muhammad bayan kuma an hana sahabai suka tashi kai fa an hana sai Annabi sai ku kyale shi ya sake kira Allah shi ma ya amsa masa kutankucin yadda ya kira shi na am ce mutum ne ya kasance shi ba na kirki bane amma yana son mutanen kirki amma baya aiki irin nasu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a tare da su yace sai Annabi ce al-mar'u ma'a man ahabba ai mutum yana tare da wanda yake so shi ne sahabbai ba su taba jin dadi irin wannan kaman sanda suka ji wannan kalma daga Annabi sallallahu alaihi wasallama mutum yana tare da wanda yake so ba. saboda haka ya zama in kana tare da na kirki in kana tare da mai sai tsayi ko bai baka ko bai ma tsutsa ba ko bai saka maka irin kyallan nan ba zama da shi kawai sai kaje kai ma kana kanshi to haka ma mutanen banza su ma in za a zauna da su to su ma haka za a zama a ƙarshen ƙarshe ko mutum bai aiki irin nasu ba shi ma dai ya zama daga cikin mutanen banza din sai irin aikin su mummuna ya same shi sai irin sakamakon da za a same da za a yi masa shi ma ya same shi kamar irin yadda ake kwatantawa da gaushin wuta gaushi ne amma da zaka dauki kasa shi a cikin toka ranjima sai ki shi ma ya koma tokar to da aka faɗi cewa a taimakawa su kuma gajeyyu to me yasa mawadata wajibi ne a gare su godewa Allah subhanahu wataala kuma su godewa Allah da ya kasance suna tare da fakira duk sanda suka nemi fakira ko ma su zo kofar gida suna bara dan saboda idan babu fakirin to kai mawadacin ba ka da hanyar zaka iya godewa Allah din subhanahu wataala to kamar Allah ta'ala ya jarabci masu talauci ne da kuma samuwar su masu wadata kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yace waja'alna ba'dakum li ba'd fitna atasabirun wa kana rabbuka basira suratul furqan aya ta 20 haka Allah yakan jarabci wannan yayi su masu wadata wannan marasa wadata saboda haka Allah yake cewa to za ku hakura ubangiji fa ba wai a cikin makuwa ko a cikin jahilci yayin wannan ba yana sane kowa ya bashi abin da ya dace da shi ne saboda haka ashe samun masu bukata wannan wata ni'ima ce ita ma ga Allah ga waɗanda suke da wadata dan saboda idan ka same su kai mawadaci in ka ba su su kuma sai su danka a hannun Allah dan shine al-ganiyul hamid kamar yadda yazo a suratul fadir aya ta 15 idan da ba dan Allah ta'ala ya halarci su fakiran ba to yaya za a yi Allah ya karbi sadakarka daga gare su to saboda haka ne ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tasaddaqa bi sadaqatin min kasabin tayyib wanda yi sadaka ko wacce irin sadaka ko mai kankanta indi ta halacce daga dukiyar halal daga neman halal aka samu wannan sadaka to Allah ta'ala kuma yadda aka yi baya karba sai abin da ya kasance dama halal to ya zama kaman ya sa ne a tafin hannun Allah subhanahu wataala a san da kake miƙawa almaji sadaka to kaman Allah ne ya miƙo hannu ka danka masa hannu da hannu shi kuma sai je yayi ta haɓaka wannan yana ta ƙara ta yana tare nan wannan sadakar taka kaman yadda ahadukum yurabbi fulwatahu ko fulwahu wato kaman yadda ɗayan ku yake renan dabbarsa kamar dan mariki ko kamar yar godiya hakan nan ko kamar yar akuya to haka shi ma Allah yake renan abinda ka saka a hannun fulwa ana nufin cewa yar godiya da aka yayi sai Allah sai yi tare nan wannan yana renawa yana juyawa yana girma yana yawa har sai ya zama kaman dutsen Uhud to haka kuma ya ce da kuma lizamtar salloli guda biyar a cikin jam'i don wannan shine komawa din ga Allah subhanahu wataala kuma komawa gare shi kuma dama gashi irin alherin da yake ciki abinda ake so kenan wato mutun ya zama kullun a cikin hidimar Allah subhanahu wataala kar mutun ya bar wannan dan saboda yin hakan shi zai zama sabunta haskake haskake wato na Allah da za su duka zuwa gare shi kuma za su wajabta masa samun wato basira da irin duk halin da ya shiga to zai iya gano mahanga da kansa ko wani ya shiga bannan na kuma an ce sallar jam'i ta fi sallar mutum daya da zai yi da daraja har 25 kai a wani hadisin ma da daraja 27 da a ce wajibi ne Allah ya shar'anta kowa ya sallarsa a gida ko a kantinsa ko a ofishinsa to da sai musallatai wato ya zama cewa sun zama an fashi sun zama kango bayan kuma Allah subhanahu wataala ya ce fi biyutin azinallahu an turfa wa yuzkar fi hasmu yusabbihu lahu fiha bil gudi wal asar Allah ya shar'anta masallaci a gina su a daukaka su a daka yin zikiri a ciki ana yin tasbihi safa da yamma ba a gida yace ai ba kuma har yanzu a cikin ilzamtar sallah wato a cikin jam'i zukata za su rika haduwa kuma za a rika taimakeke ne juna kuma za a rika ganin juna za a ganin muminai da irin taruwar su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yace yaddu lahi ma al jama'a taimakon Allah yana tare da jama'a yana tare da inda aka taru saboda ita jama'a idan har ta taru to sai kuma albarkar kowa sai Allah ya fito da albarkar kowa daga cikin wannan jama'a din kuma kowa ya samu albarkar dan uwansa hasken su duk ya shafi kowa da kowa Allah ta'ala ya ce wa murhalaka bis salati wa sabil arha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa ka umarci iyalanka da sallah kuma kai hakuri akan ta ba mu tambaye ka maganar abinci maganar tufa maganar a'a mu ne za mu baka wannan karshe dai koyaushe riba tana ga masu tsoron Allah to saboda magana ne akai akan sallah kuma kamar yadda za mu samu ko aka fada a wani tafi na ta'alimi da sauran tafai suna cewa babu wani abu wanda yafi jawowa arziki da tabbatar da wadata kamar yin sallah a lokacinta a jama'a wato jam'i da kiyayewa sharadanta da kula da rukunanta kiyayewa wato ya zama akwai daidaito a cikin sallah akwai tsoron Allah akwai kankan da kai to ni irin wannan sallar babu yadda za a ce ya tagayyara a duniya to saboda ita sallah ɗaya ce bayan cewa umarni ne ga Allah subhanahu wataala kuma imaduddin ita ce abin farko a cikin addini ita ce shishike na addinin ma gabaki daya to kuma duk da haka kuma har yanzu Allah subhanahu wataala shin falalarsa kuma yakan kore talauci inda zamu ga cewa wa murhalaka bis salati kai dai ka umarci iyalanka da sallah in maganar abinci ne maganar arziki za wato in dai kana umarta iyalanka da sallah kai kana yi to babu shakka maganar arziki wannan mu za mu arzuta ka nassin Qur'ani saboda ka duk lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga wani hali na damuwa aka ji faza'a ila salati sai koma ga sallah dandana duk sanda ya shiga wani hali to sai koma ga sallah saboda haka wani abu wanda shi ma yake faruwa a wannan zamanin rashin umartar iyalai da sallah wannan shine yake ƙara kawowa talauci yake ƙara kawo shiga ko na kaka na kai da damuwa da bakin ciki a duk sanda aka bar tafarkin da Allah ta'ala ya shimfida to fa za a ga ba daidai ba idan ya kasance kana yin sallah idan kai umarni za a bi amma ya kasance kai ba ka yi baka hakura akan sallar ba to ko ka ce iyalan naka su yi matan ka su yi ko ƴaƴanka ko inda suke tare da kai su yi ba za su yi ba ba za su mai da hankali ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa murahalaka bis salati sai da ya fara cewa ka umarci iyalanka da sallah kai kuma wastabir alaiha ya zama lalle istabir wato kai kokari ka dage kai hakuri tunda yake duk abin da yake na takalifi ne an ce ayi na ibada to sai an daure sai an yi hakuri sannan ake yin sa amma abin da yake nan ba ni takalifi bane sai kaji yafi dadin yi to saboda a dage ayi to a sannan ne idan ka umarci iyalanka idan ka umarci ƴaƴanka idan ka umarci matanka to a sannan ne zai kasance subu wannan umarnin su to amma in ba haka ba sai kai ta umarni ba za su fi ba to wannan shine abinda a dunkule abinda wannan umarni yake kawo kuma akwai wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala yakan hana bawa arziki wato mutane suna ta kuka a wannan lokaci da rashin wadata da rashin arziki ko sai a rika dorawa wani halitta ko a dorawa shugabanni ko a dorawa wani ne ko a dorawa wani ne a hakikanin gaskiya kowane bawa kowane halitta Allah ne ke kula da shi ba wani ba saboda ka Allah subhanahu wataala akwai wani zunubi daga cikin zunubai ko kuma akwai zunubai Allah ta'ala yakan hana bayinsa arziki saboda wani zunubi da suka taba aikatawa to tunda Allah ta'ala yana hana arziki yana hana wadata ana shiga kunci saboda zunubi da mutum ya aikata guda daya to wajibi ne kenan a nesaci kowane zunubi kenan wajibi a nesaci kowane zunubi ta mun yadda ka'idar take idan Allah ta'ala ya ce ayi kaza ko annabi ya ce ayi kaza sai ka zo da shi yadda zaka iya tunda sai ka tashi kai daga bokun jikinka amma idan an ce bari ai bari aka ce saboda ka kowane irin abu aka ce bari to bashi tunda bari ne ba sai ka yi wahalar tashi tsaye ka bari ba ba sai ka kashe kuɗi za ka bari ba ba sai ka yi tafiya ba sai aka ce bari daga inda kake in kace ka bari kenan to saboda ka bari ba shi da wahala bari ba shi da tsada saboda ka duk abin da Allah ta'ala ya ce ka bari to ka bar su gaba daya baka sani ba daga ciki in ka aikata ko shi din ne zai hana ka arziki ko shi ne zai kuntata maka rayuwa Allah ya kama ka da wannan zunubin saboda haka ya zama wajibi duk abin da Allah ta'ala ya hana a hannu idan dai ana so a zauna a cikin rayuwa wacce ta kasance tsayyiba saboda Allah ta'ala yana wa man ya'mal min salihati wa huwa mu'min falanuhyinahu hayatan tayyiba duk wanda ya kasance ya rayu da namiji ne ko mace ce ya kasance yana yin ayyuka managarta irin wanda Allah ta'ala ya umarce shi yana kuma kin dukkan abin da ya hana Allah shi to nan za mu raya shi rayuwa wacce ta kasance tayyiba kyakkyawa irin wa'annan ayoyi sun zo a cikin sotin Nahl to saboda haka a shekenan abinda ake bukata mun faɗi abubuwa muhimmai a wannan lalle a kula da wannan addu'a wacce muka faɗa da farko bismillah tawakkaltu Allah la hawla wa quwwata illa billah kuma lalle akwai wata addu'a ita ma wacce in dai za a rika wannan in za a fita za je a dawo a sami gida lafiya Allahumma inni a'udhu bika min an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhila aw yujhala alayya Allah ina neman sarinka wannan fita da zan yi ka kai inda kan na bata ko a batar da ni batarwa ta zahiri ko batarwa ta abin da ya shafi addini ko akida aw azlima ko ya kasance a zalunce ni ko ni in zalunci wani ko in ne zalunci za a kama da lifi in wani ya zalunce ni na cutu kuma har yanzu ko da dai za a yi masa hukuma to amma dai ainihina na cutu kafin a yi mar azaba an azilla aw azilla kar ya kasance ni kuskure ko a yi mun abu da kuskure kar ya kasance ni yi subutar baki kar kan naje na aikata wani abu bisa kuskure amma wannan abin laifi ne tun daga duniya ma a ce za a kama da wannan aw ajhila aw yujhala alya kan ne yiwa wani wauta yima kada aimi wanda zai fada wannan ya kuma fita da kafar dama ya hada da innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad ya fada wannan aya wacce take cikin Suratul Ankabut wacce take cikin Suratul Qasas to insha Allah Allah subhanahu wataala zai dawo da shi gida akwai wanda ma suka kai mutuka cewa ko ajalin sa ne ya sauka Allah zai ba shi ararran da zai dawo gida babu wani abu da zai same shi to saurara ga maganar kokari alwala sallah raka'a babu yadda zai mutum da alwala yana tare da alwala wani shedani na mutane ko wani aljinu yace zai iya cutar sa so ce in zaka fita kai alwala kai sallah raka'a wannan fa a koyaushe ne dan duk sanda kai alwala ko lokacin ba lokacin halaccin nafila bane zaka yi wannan nafilar nafila ta alwala wannan ya halatta babu wani karhanci a ciki ko haranci waɗannan su ne wanda muke fata cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe mu da aikata irin waɗannan abubuwa da kuma nesatar irin abubuwan da aka ce a nesata don me saboda ya kasance halinmu ya tafi daidai da wadaida da yadda muka samu kanmu a wannan zamani shi ne ake cewa takayifi ko condition wato mutum da halin da ya samu kansa to kada ya ce zai sa hannu a ya yi kuka ko ya nemi wani gurin a'a ka yi kokari ka koyi zama da sabawa da wannan abin da kake ciki ka yi kokari idan kana so ka kubuta ne da wannan abin ka yi kokarin kubuta duk da baki daya Allah ta'ala shi ne wanda cewa yake haddasa komai shi ne zamani kuma shi ne yake kawo kowane irin canji na zamani in kana so ka canza daga mummuna zuwa kyakkyawa wajensa zaka koma dan shi ne yake cewa da mu a cikin Suratul Anbiya'i wa nabalukum bisharri wal khair fitna muna gwada ku da sharri wato ya fara faɗa sharrin ma da kuma alkhairi duk wannan jarrabawa ce a ga wane ne zai iya kokari ya iya zama da wannan halin da na dora masa ya kuma nemi kokarin kubuta daga mummunan sharrin da na saka masa ya komo gare ni wane ne kuma idan alherin ya same shi shi kuma zai gode mini saboda duk abin da ka ga a duniyan nan ko shiru ko motsi duk wannan daga Allah yake subhanahu wa ta'ala kafin ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda wata masifa ta same shi amma sai da ya fara gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala kafin wani ya sani wato da abin ya same sai bai gaya kowa ba sai ya gaya wa Allah to insha Allah dandanan Allah zai ya yi masa wannan abin amma wanda ya kasance da bala'i ya same ko masifa ko kunci ko talauci sai ya je ya kai kukan abin wajen wani cewa na tashi ba kaza ko ina so na yi kaza to wannan bukatarsa ba za ta biya ba kuma Allah ba ruwansa ko da ya komo gare shi ba ruwansa tunda sai da ya fara kai kararsa ya kai karar Allah ai da bai samu din ba Allah ne bai bashi to idan yaji yana gayawa wani to kaman ya kai karar Allah kenan gurin wancan amma idan ya fara gayawa Allah to shi kuma Allah to sai yayi masa wannan abin ne tabbacacce ko yau ma kana iya jarraba ka gani kun wani abu ya same ka
Alhamdulillah a madadin malamin namu da muka kasance da shi a wannan rana a Sheikh Dr. Yusuf Ali babban limamin masallacin Juma'a dake unguwar gidan maza a yankin Karmar Kumar Kumbotso akan kallamu na godiya sosai sosai da wannan lokaci da aka kasance da mu
ni ma na gode kware da shi Allah ta'ala ya saka da alkhairi
a madadin ainihin shugaban shirin wato Ahmad Tijani Law Abubakar Haruna Galadanci da na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai kuma wani makon idan Allah ya yarda